Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17 da 25 da 49 da kuma 60 a Jamhuriyar Niger za iya sauraron mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya sai tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a kodin yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkamu da hantsi ranar yau juma'a 29 ga watan nuwamba shekarar 2019 Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jin ragamar shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa ƴan Najeriya musamman masu nazari da sharhi kan al'amuran yau da kullun na ci gaba da yin tsokaci dangane da matakin da gwamnatin jihar Zamfara da kuma majalisar dokokin jihar na soke dokar bada fansho ga tsofaffin gwamnonin jihar sannan za ku ji cewa babban spaitan ƴan sandan Najeriya ya tabbatar da za a binciki sabuwar fitinar da ta sake bullowa a jihohin Zamfara da Adamawa dake arewa maso gabashin Najeriya bayan ga haka muna tafe da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa har ila yau za ku ji sharhin wasu jaridan Amurka da kuma sakonnin da ku bar mana akan na'urar tarho amma duk kafin nan sai bayan kun gama jin labaran duniya
Assalamu alaikum barkanku da hantsi Shugaban Amurka Donald Trump ya kai wata ziyarar bazata ta cika-ciki da ake kira Thanksgiving ga sojojin Amurka a Afghanistan inda ya bayyana cewa gwamnatinsa ta koma tattaunawar zaman lafiya tare da Taliban da kungiyoyi masu dauke da makamai da suke son su ga an tsage ta wuta Labarin yana zuwa ne kasa da watanni uku bayan da shugaba Trump kwatsam ya soke tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da kungiyar Taliban da aka shafa tsahon shekara ana yi kamar yadda dai bangarorin biyu ba sa shiri da juna da aka kusa saka hannu akan yarjejeniya don kawo karshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekaru 18 ana yi wanda shine yakin da sojojin Amurka suka dade suna yi Kungiyar Taliban tana so ta kulle yarjejeniya kuma muna tattaunawa tare da su kana kuma muna cewa dole ya zama an dakatar da buɗe wuta kuma su ba sa son su dakatar da buɗe wutar kuma yanzu suna so a dakatar da buɗe wuta shugaba Trump ya bayyana haka ne a lokacin da ya tattauna tare da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani a sansanin sojan Amurka na Bagram Nayi imani ta yumi iya cimma matsaya a haka kuma za mu ga abin da zai faru a cewar shugaba Trump. Jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da harsasan gaske akan yawancin masu zanga-zanga da ba sa dauke da makami jiya Alhamis da suka kashe akalla mutane 40 a daya daga cikin ranakun da aka fi zub da jini tunda aka fara zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka fara a watan da ya gabata a cewar jami'an tsaron da kuma ma'aikatan lafiya. Akalla mutane 25 aka kashe kana sama da mutane 200 suka ji raunuka a lokacin da jami'an tsaron suka bude wuta akan masu zanga-zangar waɗanda suka toshe manyan hanyoyi daga Doji a garin Nasiriya dake kudancin kasar jiya Alhamis. Hukumomi a Bagadaza sun ce sun tura sojoji domin su maido da zaman lafiya a kudancin Iraki inda masu zanga-zangar suke kara da fifi da ci gaba da tashin hankali yayin da masu zanga-zangar suke ci gaba da mamaye gine-gine daga doji da kuma yin arangama tare da jami'an tsaro waɗanda suke amfani da hayaki mai saka hawaye da kuma harsashi na gaske kusan kowace rana. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta tabbatar da gwajin wani katafaren makami mai linzami da ke iya harba rokoki biyu a lokaci daya wanda wannan shine wa'adi na karshen shekara da aka bata domin tattaunawa akan shirinta na nukiliya. Kamfanin dillancin labarai na Korea Central News Agency ya ce shugaba Kim Jong-un ya jagoranci harba makami mai linzami a jiya Alhamis kuma ya bayyana jin dadinsa na sakamakon gwaje-gwajen. Wannan ne karo na 13 da Koriya ta Arewa take gwaje-gwajen makaman tun daga farkon watan Mayu, da hakan ya sa shekarar 2019 ta zama shekarar da tafi yin gwaje-gwajen makaman masu linzami. Shugaba Kim ya ba kasa Amurka nan da zuwa ƙarshen shekarar nan don a ci gaba da tattauna shirinta na nukiliya da ya dakata tun watan Fabrairu da ya gabata. Ministan Shari'a ta ƙasar Jamus ta yi kira ga ƙasar ta da ta ƙarfafa dokokin kalaman nuna ƙiyayya ga Yahudawa ya zama laifi a matsayin wani bangare na mataki da gwamnati za ta ɗauka bayan wani hari da ya hallaka mutane a gabashin Jamus. Ministan Shari'a Christina Lambert ta shaidawa majalisar ƙasar jiya Alhamis shirinta na yi wa dokokin ƙasar da ake amfani da su yanzu garan bawul da zai sa kalaman nuna ƙiyayya ga Yahudawa ya zama sanadin buƙatar sanya laifin kalaman ɓatanci a kundin laifuffuka na ƙasar. Yanzu haka nuna bambanci akan wasu rukuni za a ɗauke shi ya zama dalilai, amma dokar bata ambaci Yahudawa kai tsaye ba.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. ‘Yan Najeriya musamman masu nazari da sharhi kan al’amuran yau da kullun da ma sauran masu ruwa da tsaki na ci gaba da yin tsokaci dangane da matakin da gwamnan jihar Zamfara da kuma majalisar dokokin jihar suka ɗauka da soke dokar ba da fansho ga tsaffin gwamnonin jihar. Daga Kano ga rahoton da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana akan wannan batu.
A shekarun farko na dawowa ta farkin demokradiyya a Najeriya ne majalisar dokokin ƙasar ta samar da dokar fansho ga tsohon shugaba da mataimakinsa. Kana daga bisani majalisun dokoki na jihohin ƙasar suka ɗabbaƙa ta domin gwamnoni da mataimakansu. Baya ga biyan kuɗi, dokar ta tanadi samar da gida da motocin hawa da kuma ma'aikata ga tsaffin shugabannin da mataimakansu. Jihar Zamfara na daga cikin jihohin da suka fara aiwatar da wannan doka. Kazalika ita ce jihar da ta fito ƙarara ta ce ta soke dokar a farkon wannan mako. Rahotanni sun ce matakin baya rasa nasaba da gyaran fuska da tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yali ya yi wa dokar dab da zai bar kargar mulki. Gyaran fuskar da ya yi tanadin biyan naira miliyan 10 ga kowane ɗaya daga cikin tsaffin gwamnonin jihar a matsayin fansho.
Ni yadda na fuskanci abin da ake kira body language na yanayin 'yan Najeriya. A soke bada waɗannan kuɗaɗen shine inda naga mutane suka fice mamatsa. Ni ma a guri na wannan kuɗaɗe da ake bada inda ma yanda za a yi a daina bada su saboda yawan su. In kuma lalle har sai ana ganin cewa tunda ka rike kujera gwamna akwai wani abu da za a iya maka na gata wanda bayan ka sauka daga mulki za ka rika tunawa da cewa kai ma akwai tafannin da ka bada gudunmuwa. In an rage kuɗin suka zama kuɗi ne wanda hankali zai dade shi. Yau din da ta aka miliyan 1 da ake ba kowane gwamna a matsayin kuɗin pension sa. To gaskiyar magana bana jin akwai wani mutum da zai daga kara ya ce wai yana ganin an yi ba daidai.
To maganin gida da aka ce ana gina musu da batun sai musu sabuwar mota ku yi shekara hudu ba.
Idan zamu ga kanmu gaskiya babu wani gwamnan da zai gama mulki a ce wai gida matsalarsa.
Malam Bashir Muhammad Bashir kenan guda cikin masu sharhi kan lamuran ƙasa a nan Kano. Honorable Nasiru Garba Danti tsohon wakili a majalisar tarayyar Najeriya na cikin majalisar lokacin da aka amince da wannan doka da ta yi tanadin fansho ga tsohon shugaban ƙasa da mataimakinsa a shekarun baya.
Shugaban ƙasa da gwamna ba za ka haɗa su ba. Idan ka ɗauki shugabannin ƙasa na baya, misali General Murtala Muhammad Shehu Shagari, shugabannin ƙasa ne waɗanda suka sauka ba su wa kansu tanadi ba. Kuma mu wa abin da ya sa muka amince da a ɗauki wani abu wanda za a yi musu isani shi saboda mun yi imanin ba su wa kansu ɗaukan pension da gratuity da komai ba wanda ba sa buƙatar ruwa ya ɗauka ya ba su. Tsarin mulkin Najeriya ma ƙarara ya ce bai amince wasu ƴan ƙalilan su kwashe arzikin Najeriya ba. Tsarin mulki bai yadda wasu ƴan ƙalilan su kwashe mukamin Najeriya ba saboda babu wani gwamna a Najeriya da zai yi wata shida yana aiki ba tare da ya ɗau pension da gratitude ɗinsa ba wanda yake ba zai tagayyara ba duk halin da ya shiga a wannan ƙasa Najeriya saboda mun riga mun san yadda ake tafiyar da gwamnatin nan.
Kawar da hankalin masu riƙe da madafin iko daga lalata abin da ke lalitar gwamnati na daga cikin hikimar samar da wannan dokar fansho ga tsaffin shugabannin ƙasar. Amma Malam Bashir Muhammad na cewa
wato mun yi nisa a cikin ɗabi'a ta corruption sai dai mai addu'a ubangiji Allah kare mu amma abin da yake faruwa ko naira miliyan nawa zaka ba gwamnatin da ya sauka daga mulki wadan yana ganin cewa idan ya sauka a kotu doka da ta mai gata to ba fa yanda za a yi ganshi da kudaden al'umma bila addadin a karkashin ikos shi zai ce ayi shi zai ce a bari waye kalli cewa wai an mai gatan da ba zai dauki kudin al'umma ba in dai a Najeriya ne kace an haihu a ragaya yana da wahala dan ba za ka nuna mai yanda aka haihu a ragaya ba abu ne mai matukar wahala kwarai da gaske
Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari bayan sabon farmakin da aka kai a ƙauyen Karaye da ke yankin karamar hukumar Gumi a jihar Zamfara inda miyagu suka halaka akalla mutane 20 babban spetan yan sandan Najeriya ya tabbatar da za a binciki sabuwar fitinar da ta sake bullowa a yankunan arewa maso gabashin Najeriya wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na dauke da ƙarin bayani
zuwa yanzu dai ana jiran sabbin bayanai kan alƙawarin binciken dalilan dawowar fitina a wasu sassan Zamfara da babban subetin yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu yayi a lokacin subetin na amsa tambaya kan fitinar da ta auku a Karaye da ke yankin karamar hukumar Gumi a jihar Zamfara inda miyagun iri suka halaka akalla mutum 20
kwamishina na Zamfara bai aiko man da wannan labarin ko sai na samu labarin
ka jihar Adamawa an samu wasu suka yi da raƙuma su ma san kashi mafarauta ha guda biyar shi ma baka
ban da labarin da je zan tambaya commissioner
duk da haka Muhammad Adamu ya ce an dakile kaifin miyagun irin
maganan kidnapping ya sauki banditry ya sauki attack na Boko Haram kasashen Borno da Yobe shi ma ya sauki
sabon farmakin ya sanya al'ummar kauyen zaman hijira a garin Gumi inda suke kira ga gwamnatin tarayya ta dau sabbin matakan dakile kalubalen
ni Muhammad Ibrahim Karaye barayin nan sun fito daga shinkafi kamin sojin kinsa ya kai galenge barayin sun iso sun ka halbe mutum biyu daga nan suka tsallaka barjoki sun ka halbe mutum bakwai shi kuma sojan sun musu ya kama hanzari da su mun kuma muna cikin kara su fito ya magare mu suna shigowa cikin gari sai suka fara hanzari mutanen da sun haka kashe muna dauko mutum dai muna tarawa cikin kasuwar garin mu sai ga wannan bakan mota wanda ta hana a tawo da daddaren nan sai suka ce mutanen na da an kasa an kace sai suka ce mu sojan nan yanzu ya za a yi a rufe su wannan wurin ba sai an tawo da su gune ba sai mun miƙe tsaye ne ce wallahi tallahi ba a rufe mutanen ga karaye wallahi sai an kawo su gune ba mu ce mu goma ba amma mutanen da sun hitsu 20 ya za a yi ake mutuwa mu ruhe tsoron ga sai wani uban kasa ya ce a'a za a kai gwalli da aguso a neman mutane a tawon ce mutum nawa ka wuto gwalli da aguso da tsakanin ka kawo karaye babu kuwa ka tuka ce mun ruhe wa'anga mutane babu likawani babu teloli masu tunsi ni ce wallahi ba mu ya suka ce mun ai ba su da motar da su duka gawo kinan ni hawo mashin ni to inda aka samu sabe ni kira gumi ni ce a tuwo na mota guda mu tuwo mu duki gawo kinga suna na Garba Hassan Karaye an koro mu gaba ɗaya 123 abincin da kake ci ma ba sanan baka da kudin dauka hayar gida in muka wadi kuma a kama mu in ka gudu a kama babanka in bai na a kama kanenka in bai na a kama mamarka yanzu haka maganar gare nake da kai to ye nake don in an haka nan to kame ni da ai a daure
me yasa dan kasa wanda bashi da laifin komai zai buya za a ke farautar sa dan a kama shi
barayi ake so mu talaka ba a sumu
tunda akwai jami'an tsaro a wannan yankin da aka turo ga sabon gwamna shi Matawalla Maradun me yasa ba za ku yi kira gare shi ku fada masa matsalolin ku ba sai kuka zabi cewa gara ku yi magana da shugaba Buhari ko ku isar da kukanku Abuja
to saboda mun kai kukanmu ga NRS mun kai kukanmu masarauta an ji dauka
ya garin Karaye yake halin yanzu da muke magana da kai
kowa babu ɗan kuso babu kowa lanke babu kowa babban rashi babu kowa sabo babu kowa sagonar dai babu kowa canga babu kowa lonka babu kowa lanke su babu kowa gidan malam Audu babu kowa tabla babu kowa mai danga babu kowa
an samu tankiya tsakanin gwamna Bello Matawalla Maradun da tsohon gwamna Abdulaziz Yari kan wannan damuwa da masu shari'i ke ganin matakin kare jama'a ya dace a dauka maimakon muhawarar siyasa ta NPDP da APC Nasiru Adamu El-Hikaya muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya kafin mu ci gaba ku shakata da wannan Madalla. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cika ƙarfe 2:16 na dare. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi har yanzu dai muna nan tare da Fatu Saidu Gali wata matashiya mai waka da kada jita daga jamhuriyar Niger a makon da ya gabata Fatu ta bayyana mana irin kalubalen da ta fuskanta a wannan sana'ar tata a cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar ga tambaya ta gaba da nayi mata to yanzu ke ina kike ganin makomar wannan sana'ar taki ina kike son ki kai a wannan sana'ar
ni abinda nika so ciki shi an faranta ma iyaye na in samu mishi abinda za su rike ko in samu mishi wani abu wanda za yi mishi
to naji a baya kin dan ambato kamar wasu kalubale da kika fuskanta a rayuwa da kuma wannan sana'ar ban sani ba ko akwai wasu abubuwan da baki ambato ba
ah wannan sana'ar ta mu saboda ka san mutanen mu umma ta tana tahiyya ba ta yi aure ba ba su yarda da haka ka san in ni na kasu da ce ina son aure ka san babu miji wanda za a bar kina tuni tana tahiyya sai ya tsince sai dai mai ilimi
to watakan miji ba zai baki ki wannan sana'ar ba kuma suna ganin bai kamata a ce yarinya ko budurwa tana wannan sana'ar tana zarga zarga ta jinan ba kenan
eh mana ba za su bari ba
to yanzu yaushe kike sa ran yin aure
wallahi ban sani ba ina dai mutane dai suna mata min saboda in yi aure suna min maganganu duka amma ni har yanzu maganganun nan nasu ba su shiga kaina ba amma kullum suna min magana aure kuma suna yi min fada kowa da lokacin shi
to yanzu a ce ki samu miji ba amurki zaki aure shi
a dai bayan so yi ni ta da iyaye ne kama Amerika.
Oh baki son ki
yi sai da ya mai ne ko tawa ne ko gadis ne. Zan iya.
To baki bani labarin makaranta baki yi makarantar boko.
Wallahi ban yi makaranta ba amma ban yi na kwal ba amma makaranta na yi ban yi nisa ba. Yanzu ma ana cikin ta.
Oh yanzu haka kina kan yin makarantar da kyau. To me kike so ki karanta?
Ina so in karanta abin da zan koyi sallah da arwalla. Da hankurin duniya
watakan ilimin addini kike nema kenan yanzu
eh
to yanzu iyayenki na bari ki je turne wato irin zagayen da kuke zuwa na kada kade da wake wake
eh suna bari ne yanzu suna bari saboda sun gane ne sun ce dama ba su san mata tana tahiya ba da jikar ko amma yanzu sun saba sun ko yanzu sun saba sun san ba wani abu ne nake yi sai dai gita kamar yanzu sun yarda da ni ne.
To kamar ta waɗanne irin hanyoyi ne kike gani ake tauye mata a al'ummar da kike? Kamar mata ba su da dama a yi da su. Meye matsalolin su?
Wai dai matsalolin shi za yawan aiki da harakan maza. Harakan maza yanzu maza ba su da hankali kamar ba su da ilimi yanzu da yawa.
Maza?
Eh mara.
To me suka yi muku haka ne?
Akwai wani talauci talauci kamar babu aiki cikin miye wanda za miji za ya tafi ya samu wani abu ko ya samu wani kuɗi sai dai wanda ya yi da kwal ma kuɗi ya gagara mishi har da likitoci har da lakol duka in yaro ya yi shekara 2 ko 3 yana cikin lakol ba a koya komi.
To su iyaye mata ne kike gani suke fuskanta wani matsaloli suke fuskanta mata?
In ka ga mata tana da problem sai dai ba ta da aure. In tana da aure ba ta da problem.
Ita ce kawai matsalar mata a al'ummar zamani.
Saboda ka san zamani yanzu iyaye mace ma in ba ta da aure ba su jin daɗi saboda su yi tsoron ta yi wani abu ko ta yi shiri ko ta koma wajen karuwanci ko ta koma wani abu. Shine kawai matsalar matan buzaye kawai.
To yanzu ana barin mata buzaye
su je makaranta? Ko kuwa in ce al'ada tana bari su je makaranta?
Ah, suna bari yanzu saboda dama abin da buzaye suke dama mata in ta yi da kol kamar ta koma kamar matara ce, ta koma kamar azzalumi. To yanzu
eh wata mace idan ta je makaranta ta zama kamar wata baturiya kenan, harkokin nasara kawai ta tsara gaba kenan.
Eh to yanzu shi wayo dama ba su da wayo da fari ba su yin haka, ba su san mata su shiga na kol.
To madalla a gaida Fatu Sidi Gali daga Jamhuriyar Niger. Masu rare anan muka kawo ƙarshen wannan hirar, anan kuma zamu dasa aya a shirin mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu tafi da wani sabon shirin. A madadin ita bakuwar tamu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Maryam Dauda da shirin kallabi, yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Politico, inda aka rubuta labarin kwamitin shari'a a majalisar wakilan Amurka ya gayyaci shugaban Amurka Donald Trump da ya bayyana a zamansa na farko a mako mai zuwa domin sauraron binciken tsige shi. Kwamitin ya tattara bayanan sirri inda ya kammala aikinsa a wannan makon na binciken, kuma zai miƙa rahotonsa ga kwamitin shari'a wanda zai yi zamansa na farko a ranar Laraba 4 ga watan Disamba shekarar 2019. Kwamitin shari'ar zai duba batutuwa da ya kira ga yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump a hukumance. Dokokin sun ce za a baiwa shugaba Trump da lauyansa dama su yi wa membobin kwamitin tambayoyi. Shugaban kwamitin shari'ar Gerald Nadler ya aike da wasiƙa zuwa fadar White House yana gayyatar Trump. Sai jaridar New York Times, inda aka rubuta labarin Amurkawa sun yi bikin ranar cika ciki a jiya Alhamis. Ga al'ada, Juma'ar da ta biyo bayan ranar cika ciki, wato Thanksgiving a Turanci, na ɗaya daga cikin ranakun da aka fi sayan kayayyaki a shekarar. Juma'ar garabasa da ake yi wa lakabi da Black Friday, ana yi mata kallon somawar kakar sayayyar hutu. Shaguna da dama suna rage farashin kayayyaki matuƙa domin kiran masu sayan kayayyaki, yayin da su kuma masu siyayyar sukan yi sammako su shiga layi domin su samu garabasa. Sai jaridar Washington Post, inda aka rubuta labarin David Noonan, babban dan jam'iyyar Republican da ke cikin kwamitin majalisar da ke binciken shugaban Amurka Donald Trump, ya ci amsa wasu tambayoyi akan ko ya sadu da wani tsohon jami'in kasar Ukraine domin tattara bayanai akan dan tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Wani lauya mai wakiltar Lev Parnas, abokin aikin lauyan Trump wato Rudy Giuliani, da ake tuhumarsa, ya shaidawa wasu kafafen yada labarai da dama cewa Nunes ya haɗu da tsohon babban mai gabatar da ƙara na Ukraine. Wannan ikirarin na tattare da rudani domin Nunes bai bayyana wannan taron ba, sa'adda yake jagorantar tawagar Republican da ke kare shugaba Donald Trump a zaman sauraron ba'asin tsige shi. Yan jam'iyyar Democrat sun ce muddin kalaman Furness suka tabbata, to David Noonan zai iya fuskantar binciken keta doka. Kwamitin ya dage zamansa har zuwa ranar 3 ga watan Disamba. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio America. Mai magana Yusuf Babanga da mai trader ringin daga jihar Taraba Nigeria. To zan yi magana ne game da kudirin da shugaban Muhammadu Buhari ya jimikawa majalisa akan cewa ta amince masa ya sake ciwo bashin kusan dala miliyan 30 domin ayyukan hanyoyi da wutar lantarki da dai sauransu. To ina kira ga ƴan majalisun mu na tarayya da na dattijai da na wakilai kada su tawa wannan kuduri na Muhammadu Buhari hannu akan cewa a sake ciwo a Najeriya bashi domin an ciwo bashi ba sau ɗaya ba sau biyu ba a gwamnatin Buhari har yanzu talaka bai ga amfanin wannan ciwo bashi ba. Don haka wannan kuduri dai aka sake mikawa majalisar dattijai, muna fata ƴan majalisun mu ba za su sa hannu akan wannan ciwo a Najeriya bashi ba domin mu talakawa ba ma gani a tsar wasu ne suke amfana da wannan kudade in an ranto.
Assalamu alaikum, magana baban yiyar ki kamar hukumar tsaro cikin jihar Bauchi Najeriya. Da na biyo ya kuje ka sako na tsaro da jihohin Najeriya gaba daya. Mashi ta gonin jihar Zamfara. Wajen soci, banko da ake ba to kun gauroni. Su wani gonin da Najeriya da su wannan matakin. Ba sai da zai gonin yin aiki sake kusa da koyi a cikin kuma an ba shi yana biyan ko ko a cikin a bayan duk wata bayan ka mace da tabu nan bayan wata uku in wata biyar ba a ba su kuɗa dan ba ko ta bayi ta idan mun raka aiki mun raka idan za mu sa kan ba tallafin kowa in ba shi tallafin ya san shi tallafawa ba wani gonin da ya ta aiki a ta amma a ce a ya sauka da kawulci bayan ya yi kuɗin jaru ba ya la kuɗin jaru a Najeriya ya kai wata kasa cikin da ban ya koyi na bari amfani da Najeriya din ba kuma ce wai an zo an sake bai biyan kuɗi ba ana duk goro din jahohin Najeriya koyi ko shi wannan kuma dan bade ka samu da gaskiya su wasu su wannan a wace to kuma sai so ci ku ba sai su wannan abu wannan abu kunya ne a Najeriya wata.
Kafin mu sallama da ku ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kai wata ziyarar bazata ta cika ciki da ake kira Thanksgiving ga sojojin Amurka a Afghanistan, inda ya bayyana cewa gwamnatinsa ta koma tattaunawar zaman lafiya tare da Taliban da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suke son su ga an tsagaita wuta. Jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da harsasan gaske akan yawancin masu zanga-zanga da ba sa ɗauke da makami jiya Alhamis da suka kashe akalla mutane 40 a ɗaya daga cikin ranakun da aka fi zub da jini tun da aka fara zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka fara ta a watan da ya gabata a cewar jami'an tsaron kuma da kuma ma'aikatan lafiya.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonni a kodayaushe ta hanyar email a adreshinmu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba 202-205-9945. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da Solomon Abbo. Sai kuma Malama Zainab ni Zahara ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.